أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku wanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703 36 04 14 55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna Lahadi ne 23 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1445 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 8 ga watan Oktoba na shekara ta 2023 kuma kamar kowane lokaci aiwa muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo OON babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin kuma a yau insha Allah za mu shiga kai tsaye cikin tambayoyin da kuka aiko inda tambaya ta farko malam take cewa shin ya halatta mai kasaru ya zauna a cikin masallaci ko a harabar masallacin har sai bayan an idar da sallah sannan ya tashi ko kuma ya shigo masallacin shi ya tashi kasaru
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunna ga wanda yake matafi idan ya zo masallaci na mazauna gari ya bi liman wanda yake mazaunin gari shine ya yi sallah tare da shi ya cika baya halatta mutum ya shigo masallaci ana sallar jam'i ya koma gefe ya zauna wannan abu ne zai ja masa tuhuma dauka cewa ko dai sallar ba ta dame shi ba ko kuma a'a bai yarda da limamin ba bai yarda da sallar su ba wannan zai iya ja masa irin wannan tuhumar saboda haka sai ya bi sallar mazaunin gida ya cika ya yi sallah abin da wannan ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da muka karanta jiya wanda shi ne karshen abin da muka rufe da shi hadisin Zaid ibn Arqam annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan kun zo masallacin jama'a imam liman bai yi sallah ba to ku yi sallah tare da shi wanda ya nuna cewa baya kamata ku koma gefe ɗaya domin da suka shigo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah su sun riga sun yi tasu sai suka koma gefe ɗaya suka zauna da aka gama sallah sai ya sa a kira masa su waje abihi ma tartaidu fara'isuhuma aka zo jikinsu yana bari suna sun firgita da mai ce me yasa ba ku yi sallah tare da mu suka ce mun yi sallah ba da wuce a'a in ku zo ku samu liman yana sallah ku yi sallah tare da shi sai zama muku nafila to bari kai wannan farilla ce ma baka yi ba baya da ya ce aka zauna gefe ka ki shigowa tare da liman kuma har ka shigo tare da liman to dole ka cika wannan ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sunnatu abul qasim sallallahu alaihi wasallam shi ne idan mutum matafi ya bi mazaunin gida shi ne cika shi sallar sa
to sai wannan yake cewa malam shi ya kasance lokuta da yawa idan yana karatun sallah sai ya rika jin zuciyarsa tana raya masa kamar dan mutane yake yin wannan karatun yana yin kokarin wajen kawar da wannan tunanin amma kuma sai ya rika dawo masa shi ne ke tambaye malamin ina mafita
a'a ba daidai bane ya bi abin da zuciyarsa ke riya masa abinda ya san haka yake shi abin da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane su karanta alqur'ani Allah ya ce rattilil qur'ana tartila ka tsara karatu alqur'ani yadda ya dace haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci cewa ku kyautata alqur'ani da sautin ku zayyinul qur'ana bi aswatikum ce man lam yatazanna bil qur'an fa laysa minna zaka abune wanda annabi yake shari'a ta yi kwadaitar akai mutum yana karatu alqur'ani kyautata karatun sa ya kyautata muryar sa da karatun zai zama yana da ma'ana shedan ya bujiro masa cewa ai idan mutane yake kai ya dauki wannan abun da muhimmanci shi dai ya san cewa shari'a yake kokarin tabbatawa sai yayi haka wala ka ba laifi bane dai mu ta kyautata karatun salar qur'ani a sallah ko da kuwa wasu za su je su ji dadi wannan abu ne daban sun kansu sun ji dadi sun yaba masa wannan duk ba zai yi ba zai fitar masa da sakaratunsa daga abin da basiri inda baccin da farko dan hakan yayi inda ba sa nan to ba zai karatu mai kyau ba ba sai nan zai mai kyau kaga wannan shine wanda za a ce yayi saboda mutane ba dan Allah ba
to sai nake cewa mallam idan Allah ya jarabi bawan su da cuta mai wahalar magani yace kusan shekaru 5 kenan yana fama da matsalar shidanin aljanu shine ke cewa mallam wace irin addu'a ya kamata ya rika yi Allah ya raba shi da wannan matsala kuma sanan za a yi daukan wannan matsala a matsayin jarabawa ce ake masa daga Allah
duk wani abu da bawa zai shiga cikin sa mara dadi jarraba ce ta rayuwar gaba ɗayan ta jarraba ce wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala la ja'alna ma'al ardi zinatan laha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda duk wani abu a rayuwar duniya da ka gani jarrabawa ce wanabluwakum bil sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un dace za mu jarrabe ku da sharri za mu jarrabe ku da alkhairi saboda ko abu ne mai dadi ya samu mutum abu na alkhairi ne ya samu mutum jarrabawa ce da cewa zai gode wa Allah zai tafiyar da wannan ni'imar cikin yardar Allah cikin abin da Allah yake so ko kuwa zai saci cikin sabon Allah sai jarrabawa ce saboda haka wannan abu da ya same ka da rashin lafiya tsawon shekaru kana fama jarrabawa ce daga jarrabar Ubangiji wanda haka bawa yake rayuwa tsakanin ni'ima da jarrabawa baya fita ko dai da cikin wani abu na ni'ima wanda shi ma jarrabawa ce ko da cikin wani abu na nikma wani abu na damuwa wanda ita ma jarrabawa ce sha'anin shaidanu babu abin da yake maganin shaidanu irin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala irin ambatan Allah duk sanda za a ambaci Allah to shaidan baya samun sukuni duk wani abu na shaidanu shaidanu na mutane da aljanu duka saboda haka yawaita karatun alqur'ani musamman akwai surori da aka gurare da aka ambata a cikin alqur'ani da suke yakar rabin nan kamar suratul baqara annabi ya zace cewa shi dan baya zama a gidan da ake karanta suratul baqara kamar karshen ayoyin suratul baqara kamar ayatul kursi ayatul kursi ita ma duk wanda zai karanta ayatul kursi shi dan baya kusantarsa kamar qul a'udhi qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ahadatu da qul huwallahu wannan duk yana daga cikin ayoyi da surori wadanda suke wato ya karshe dan sana duka alqur'ani wannan nazilu min alqur'ani ma huwa shifa'un lin nas da alqur'ani baraka ne gaba ɗayan sa dukan sa saboda haka kowace aya da zaka karanta da ta yau alqur'ani zikiri ne shi kuma zikiri wani abu ne da shaydan baya san sa idan zaka kira sallah shaydan zai gudu in aka gama kiran sallah zai dawo in aka yi kama sai ambatan Allah ne zai kuma juyawa a guje saboda haka yawaita karanta alqur'ani akai ko yaushe tare da niyyar Allah subhanahu wataala ya baka lafiya yayi maka abin da yake da maka shaydanu in kai yawaita yin wannan insha Allah Allah subhanahu wataala zai ga maka sauki cikin abin da kake ji
to sai wanda yake cewa mallam mutum ne ya shiga matsalar rayuwa sai dole ta sai karbi bashi da ruwa amma da zai biya sai ya ki biyan ruwan to shi ne ke tambayar menene hukuncin yin hakan a shaya
yayi laifi ai da ka karbi bashi da ruwa ko da baka bayar ba daga karshe kai laifi lokacin da zaka karba shi wanda ya baka ya baka ne da ka ce ka yadda zaka bashi da ruwa har zaka karba da ruwa an kuma ka ibiyan shi ka san akwai doka da za ta iya dauka zai iya kai ka gare ta wanda ita ba ruwan ta da maganar ruwa wanda ku kai sharadi da shi zaka biya shi saboda ka zaka je maka kanka shi rikici da rigima ka karbi na banki ba zai kare ka ba dan ka ce kai addinin ka ba a biyan riba wannan kai addinin ka amma shi a dokokin sa da yake aiki da shi wannan shine ba sana'ar sa ya bada bashi ya kara masa wani abu to kaga wannan zaka iya jefa kanka cikin matsala jefa ɗan uwanka da iyalanka cikin matsala saboda ka tun farko bai kamata ka karba da wannan sharadin ba kuma daga baya ka zo ka ce zaka kare sharadi tuban da bai sani bane yayi abin da bai sani ba to sai ya ce ga hukuncin Allah sai tuba sai shi wanda ya bashi din ya tsaya akan uwar kudi shi kuma ya bashi uwar kudin sa fa tutu falaku ru'usu amwalikum la tuzlamuna wala la tadribuna wala tuzlamun in kun tuba to ku rike kowa abinda ku rike uwar kudin ku kada ku zalunci wani kada kuma a zalunci ku kanku zalunci wasu kada kuma a zalunce ku kanku zalunci wasu ku karbi wani abu na riba kada su ma kuma a zalunce ku a rige muku daga abin da kuka bayar na uwar kuɗi wannan shine abin da yake akwai amma ba ka karba ba ka ce bisa larura larura mutane suna kasa gane mecece larura akwai haja akwai larura akwai bukata akwai kuma larura larura daban bukata daban bukata kaji kana da bukatar gida kana bukatar mota kana da bukatar ka canza kayayyakin sawarka wannan duk sunanta bukata sunanta bukata ba sunanta larura ba abincinka ya kusa karewa kana da bukatar ka sai abinci mai dan yawa ka ajiye kana bukatar ka biya ko yayanka kudin makaranta wannan duk sunanta bukata ba sunanta larura ba a larura shine abin da zai kai ga salwanta zai kai ga salwantar rayuwa in ba a yi shi ba ko kuma ya kai ga salwantar wata gaba daga cikin gabobin jiki wannan ita ce ake kira larura abin da kamar mutumin da yake zaune bai da abinci da zai ci ga kuma wani abu na haram da Allah ya haramta kamar bushi a gaban sa ko abin da kayan abincin wani da ba nashi ba ba shi da kudin saya ba shi da wanda zai bashi amma kuma ga mushi a gaban sa in bai ci ba zai mutu to sai ya ci gurgurdan abin da zai yi rike masa rayuwar sa shi ma ba wai bai da shi abincin sa kullum ba abin da zai rike masa rayuwar sa dan ya je ne kuma na halal shine miqdarud darura ita darura tuqaddaru bi qadariha ko wace larura ana kwatanta ta gurgurdan kwat in mutum matafiyi ne hanya yunwa ta kama shi ba abinci ya ci karo da mushi zai ya ci gurgurdan yadda zai rike abin da sa ba wai ya guduri ya tafi da shi gida kuma ya ci gaba da ci ba gurgurdan da zai fita daga wannan matsuwa wannan larura saboda haka in akwai abincin da yake ba nashi ba na wani ne bai mallake shi ba kuma ba shi ba amma kuma in ya zauna bai ci ba zai mutu yana iya ci yanzu malamai suka ce in ya ci ya samu kuɗi sai zo biya shi haka dauka yin mutum ba tare da sanin sa ba haramun ne ba tare da yadda shi ba to amma larura za ta iya halatta maka wannan haramun din in ka ci abincinsa ka je gurin mai sayar da abinci ka ce zo maka ka ci ba ka da kuɗi kaga bai halatta ka ci abin da ba naka ba to amma ba ka da kuɗi sai ka gudu saboda ka ta kama ka ta ta miƙa ka ga ɗan sanda su ɗaure ka sai ka gudu to in ka je ka samu kuɗi sai ka dawo ka kama ta baba kuma shikenan ka ci ba za ba tunda mai haƙƙin yana nan ba dai yake da mushe ba wanda shi ba ya da wani mai shi haka in ka ci kayan mutum saboda kana gudun mutuwa ka shiga wani matsanancin hali na ba abinci sai ka ci abin to in ka zamo sai ka dawo masa kayan sa wannan ita ce larura amma bukata ita wani abu ne da in baka yi shi ba za ka ci gaba da rayuwa sai dai kawai a takure ka kada mota da take kai ka kake hawa ka tafi wajen aiki ko kuma mashin da za ka hawa ka tafi wajen aiki ila sai ka hawo ila sai ko sai ka taka a gaba wannan duka za ka je damuwa ba kamar in kana da shi ba wani haja ce ba ta halatta maka je ka ci bashin banki ba da abin da kace saboda larura ba sunanta larura ba
ke sai nake ce assalamu alaikum malam menene hukuncin kama kwado a ruwa a sayar da shi ko kuma a siya
annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kashe kwado ko ne likita yana ba da magani yana hada da kwaki a duniya hana shi ce annabi ya hana shi kashe kwado duk abin da aka hana kashe shi ban hana cin sa ne duk abin da za a ci shi za a yi kashe za a kashe shi nan ba za ka ci abu ba sai bayan ya mutu to za ka ce kakka kashe shi ana nufin kakka ci shi to abin da duk aka hana cin sa an haramta cin sa to za a yi kasuwancin sa kuma bayan ba da wani amfani da ake yi da shi bayan wannan akwai abin da an haramta cin sa amma kuma yana da wani amfani da ake yi da shi kamar jaki misali jaki ba a cin jaki gida amma kuma ana dora kaya a kansa ana hawa to wannan ya halatta a sai da shi saboda wannan amfanin da yake da shi amma kwado mai zai ba cin za a yi ba to mai za a yi da shi ba a ko magani da shi annabi ya hana likita magani da shi ke zan ba a kashe shi in za ka yi magani sai ka kashe shi saboda ba ya halatta a ci kwado, kuma kwado yana daga cikin ba ka kira shi dabbar ruwa kai tsaye ba, shi ne suke ci masa albar rumai, wato dabbar da take rayuwa a cikin ruwa take rayuwa a waje kuma kamar kada. To ruwa da nan ba a ci abin da ruwa ne kamar kifi, shi kifi kaga yana cinsa ko ya dare ko da ba ko ya mutu da ana cinsa. وحل لكم سيد البحر وحرم عليكم سيد البحر حرم عليكم سيد البر وطعامه متاعا لكم وحل لكم سيد البحر وطعامه متاعا لكم وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما. الله سبحانه وتعالى يا حل متاني سيد البحر وطعامه كما أبدا يكتبه هو abincin da yake cikin ruwa na dabbobi an haranta muku mata'an lakum don jin daɗi gare ku, wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma, an haramta muku ku yi farautar abin da yake waje mutukar kuna cikin ihrami. To saydul bahri sai duk abin da yake rayuwa a cikin ruwa ya halatta kama shi a ci, duk abin da in ba a ruwan ba zai rayu ba, dai wani abu da ruwa ne gurin rayuwarsa, in ka cire shi daga ruwa mutuwa zai. Wannan shi ne saidul bahar. To kwaɗo baya daga cikin saidul bahar, timsah wato abin nan kada baya daga cikin saidul bahar, saboda suna iya rayuwa ba a cikin ruwa ba, saboda ka baya halatta sai da shi ko sayansa, in ka saye shi to me za ka yi da shi, ka ci.
Sai wannan mai sabon yake cewa malam, shin gaskiya ne akwai wani adadin lokaci da idan ma'aurata suka yi ba su mu'amalanci juna ba kuma lafiya kalau babu aurensu?
A'a, babu wannan. Ta mu'amala tsakanin miji da mata ba shi ne aure ba. Ana yin samun aure wasu abubuwa su hana samun mu'amala din. In suka yi haƙuri akan haka aurensu yana nan. Sauda daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin daman can san da aure ta da shekarun ta da dan manyanta, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam da aure da ya zaga akwai wata hikima akwai dalili da yasa ya aure ya aura, ba aure ne irin na sha'awa ba kamar da mukiya suke faɗa, saboda kada girman ta daman ya aure ta. To lokacin da ta manyanta sai ta kula cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar zai sake ta, ita kuma tana so a tashe ta cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar gobe kiyama. In ya riga ya sake ta zama mata shi ba, to a lahira ba ta zama mata shi ba. To sai ta roƙe shi cewa ita za ta sauraukar da kwananta in ya so ya bar ta a cikin lissafin matarsa. Annabi ya yarda, sai ta ba wa Aisha radiyallahu ta'ala anha kwananta. A sauraka in ya rayu wa sauran matan kwana ɗaya, Aisha yana mata kwana biyu, nata da na Sauda. To kaga a nan babu wata mu'amala tsakaninsu, kuma wannan bai bata aurensu ba, tana nan matarsa. Saboda idan mutum ko rashin lafiya ko tafiya ko wani abu ta sa mu'amalarsa da matarsa ta tsaya, ko kuma dai kawai sha'awar ta fita daga ransa, ta ga za ta zauna da shi a haka ba ta da ƙorafi, shi ne za ta zauna za ta ci gaba da zama a matarsa ce, ba a cewa saboda ba sa mu'amala ba matarsa ba ce.
To sai ka ce malam, a garin da yake idan ana yawan ruwa kenan a wurin, yace saboda haka ana yawan hada sallar musamman magariba da isha, yace kan ga wasu sai su zo su riki sun suke cewa ana sallar isha'i, amma idan liman yayi raka'a uku ya miƙe tsaye sai su zo na su yi tahiya su yi sallama kana su miƙe su da su liman a tsaye su bi shi sun samu raka'a ɗaya isha kenan, bayan kuma liman yayi sallama sai su ci ko raka'a uku ta ita sallar isha. Ni ke tambaye malam, menene hukuncin hakan da suke yi?
Kamar yadda muka faɗa, ayyukan zahiri ana sa a yi muwafaka da liman, ba a san liman ya miƙe tsaye kuma kana zo ne za ki miƙewa tare da shi, shi ne inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi wa idza kabbara fakabbiru la tukabbiru hatta yukabbir wa idza raka'a farka'u fala tarka'u hatta yarka. Wannan duka ayyuka na zahiri ana sa ya zanto mamu yana bin liman a baya a baya, in yayi to in ya zanto liman ya miƙe tsaye shi ya zauna, kaga nan ya saba liman, shi liman ya miƙe tsaye kai kuma ka zauna kana tahiyar ka kuma ka bai sallama ka riga shi fita daga sallah, da mamu baya riga liman fita daga sallah, sai liman ya fita ya bar mamu saboda bai gama sallarsa bai ciko amma liman imamu shi ya gama sallarsa kafin liman wannan babu wannan saboda haka in yazo ya samu ana isha'i ya misu isha'i din ne so sai ya tashi daga baya ya yi magariba ko ya je ya yi magariba sa sannan ya zo in ya samu abin da ya samu na isha'i tun da lokacin na magariban ne sai ya fara yin ta in ya samu abin da ya samu na isha'in ya sallata in bai samu ba sai ya bari ya koma gida lokacin isha'in ya yi sai ya yi ka'idar haɗa sallah ana haɗa ne saboda a samu mutane sauki kada su fita kuma sannan a sake cewa su dawo masallaci bayan gashi an samu abin da zai hana dawowarsu ko kuma su dawo cikin wani yanayi na takurwa to shi yasa aka yadda a haɗa sallolin to amma in ya zanto ya samu suna isha'i shi bai magariba ba sai ya tsaya ya magariba kafin ya gama magariba sun gama isha'i sannan ba zai ce bari ya tashi ya isha'insa ba ai tunda haɗa sallah aka yi shi ma bari ya tashi ya haɗa a'a da shi daman gida zai tafi kenan sai ya tafi gida ya jira da isha'i sai ya tashi ya isha'insa daman zai haɗa ne idan a cikin jam'i ne amma shi kadai ne sai ya jira lokacin ta yi sai ya haɗa saboda haka in ya zo ana sallar isha'i ba zai shiga mutum da sallar magariba ce da yau a ce a lokacin sallar isha'i ce magaribar ta zama masa ramuwa to yana iya bin isha'in a lokacinta in ya so daga baya ya zo ya magaribar babu damuwa don ba a samu tartibi ba wannan jera tsakanin sallolin da suka wuce ba wajibi ba ne mustahabi ne idan hakan ta samu ana haka ake so amma ba wajibi ba ne to inda a ce a lokacin isha'i ne zai samu ana isha'i shi kuma bai yi magariba ba sai ya bi sallar isha'i bayan an gama ya tashi ya yi magariba wannan babu damuwa amma in haɗa salloli ne lokacin magariba ne ya zo suna isha'i shi bai yi magariba ba sai ya yi magaribar in ya samu wani abu na cikin sallar isha'i sai ya shiga su yi tare da shi in bai samu ba sai riga sun gama sai ya haƙura in ya je gida sai ya jira har lokacin isha'in ya yi sannan sai ya sallaci isha'insa amma kuskure ne ya shiga ya yi raka'a uku tare da liman ya zauna ya yi sallama kuma ya tashi ya bi shi ya kuma jona isha'i a sallah ɗaya tare da liman ya yi magariba ya yi isha'i a cikin sallah guda ɗaya tare da liman wannan kuskure ne.
To sai wannan shi kuma mai tambayar yake ce malam idan liman ya ɗago daga ruku'u ya ce sami Allahu liman hamida yace shi ma a matsayinsa na mamu zai iya faɗin hakan sanan ya faɗi rabbana walakal hamd ko kuwa sai dai shi ya faɗi rabbana walakal hamd ɗin liman kuma ya faɗi sami Allahu liman hamida.
Wannan saɓani ne na malamai game da abin da liman zai faɗa da kuma abin da mamu zai faɗa ko kuma mutum ɗaya sun yi ijma'i akan cewa mutumin da yake sallah shi kaɗai zai ce sami Allahu liman hamida ce rabbana lakal hamd wannan muhallul ijma' ne tsakanin dukkan malamai babu sabani in mutum yana sallah shi kadai ya ce sami Allahu liman hamida ce rabbana lakal hamd to amma idan ya kasance mamu ne da liman to da yawa jumhur abin da suke cewa da yawa daga cikin malamai abin da suke cewa liman zai ce sami Allahu liman hamida ba zai ce rabbana lakal hamd ba shi kuma mamu zai ce sami Allahu liman hamida ya ce rabbana lakal hamd shi kuma mamu zai ce rabbana walakal hamd ba zai ce sami Allahu liman hamida ba wato kowanne ɗaya zai faɗi ɗaya saboda hadisin da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan qala al-imam sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana lakal hamd idan liman ya ce sami Allahu liman hamida ko ku ce rabbana walakal hamd kaga an ya suka ce kaga an raba tsakanin abinda liman zai faɗa da abin da mamu zai faɗa shi liman zai ce sami Allahu liman hamida ba zai ce rabbana walakal hamd shi kuma mamu zai ce rabbana walakal hamd zai ce sami Allahu liman hamida wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayin yawa daga cikin malamai wasu daga cikin malamai suka ce a shi liman zai faɗi duka zai ce sami Allahu liman hamida ya ce rabbana walakal hamd amma shi mamu zai ce rabbana walakal hamd ya ce sami Allahu liman hamida saboda wancan hadisin da ya ce idan qala al-imam sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana walakal hamd shi idan liman yace sami Allahu liman hamida ko kuma ku ce rabbana walakal hamd suka ce amma shi mamu zai faɗa saboda ya tabbata cewa hadisin Abu Huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan qala sami Allahu liman hamida yaqulu rabbana walakal hamd suka ce annabi yana hadawa in yace sami Allahu liman hamida zai ce rabbana walakal hamd annabi yawanci sallarsa da safarsa shine liman sune mamu kenan liman zai iya haɗawa amma banda mamu wasu kaɗan kamar shafi'iyya malaman shafi'iyya suna cewa kowanensu zai faɗa mamu liman zai ce sami Allahu liman hamida ya ce rabbana walakal hamd shi ba ma mu zai ce sami Allahu liman hamidahu yace kuma rabbana wa lakal hamd kowannan su zai fada suka ce dalili kuwa shine fadar annabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytum li usalli ku yi sallah kamar da kuka ga ina yi a ran ubarni ne ga mutun daya da ba mu da liman dukkanin su an umarce su su yi sallah kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yace sami Allahu liman hamidahu yana cewa rabbana wa lakal hamd to tunda yana fada kuma aka ce ku yi sallah kamar yadda yake to za ku fada kuma ku ce sami Allahu liman ku ce rabbana wa lakal hamd suka ce wancan hadisi kuma da yake cewa idan qala al-imam sami Allahu liman hamidahu qulu rabbana wa lakal hamd baya nuna shi liman ba zai fada ba baya nuna shi ma mu ba zai fada sami Allahu liman hamidahu kamar yadda baya nuna shi ma liman baya fada suka ce in har liman yana fada saboda hadisin Abu Hurairah da yace annabi in ya dago daga ruku yana ce sami Allahu liman hamidahu ce rabbana lakal hamd yana fadan dubin duk da cewa wannan hadisi dai ya fada to wannan yayi nuna kenan shi ma mamun yana fadan dubin illa iyaka a dai hadisin yana nuna cewa fadar mamu takan zo ne bayan fadar liman kada mamu ya riga liman fada ya kasance yana bin sa ne a baya in ya fada sannan shi ma ya fada suka ce abinda kawai hadisin yake nuna suka ce kamar hadisin Abu Hurairah ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan qala al-imam wala ad-dallin fa qulu amin idan liman yace wala ad-dallin ku ce amin shi kaga an bayar nuna shi liman ba cewa amin liman yana cewa amin amma ba fadar amin ba dan ana so a ga maka kai yaushe ne zaka fadi taka amin din wato ta zanto tare da ta liman kada ya zanto ka riga shi fada kada kuma ka bari sai ya fada sannan ka fada yayin da yace wala dallil ai zai ce amin to kai ma sai ka ce amin ku fada tare to suka ce kamar wancan hadisin haka shi wannan hadisin yake ba yana nufin cewa mamu baya fada ba waɗannan su ne magagaru uku na malamai kuma kowanne mutum ya lizunta ba a cewa dan shi fadar sami Allahu liman hamidahu din ga mamu ba wajibi bane mustahabi ne ya fada din ya fada bana wala karam ba sami Allahu liman ba a cewa sallasa sallasa bata cika ba sallasa ta cika amma ga wanda zai hada su biyu din kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake hadawa to zai fi cika ga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam
ko sai wannan mai tambayar yake cewa assalamu alaikum malam shin gilashi yana iya zama sutura ga bayin sallah
na'am ai ta sutura abinda duk zai zama jiki ne yana iya zama sutura ba wai sutura sai ta kare ka ba a ganin ka ba sutura ne dama take karewa ka sa ya sanda so in gilashi na jiki ne kana sallah cikin gilas wani ya wuce ta bayan gilas din ba ta yi ta maka sallah
to ne ke ta malam lokacin alwala da ruwa ɗaya zai shafi kai da fatun kunnuwa ko kuwa lallai sai ya sabunta ruwa yace domin ya ji an ce sabunta ruwan shi ya fi zama daidai a wajen jumhur na malamai yace banda mazhabar Hanabila yace kuma shi a baya ya koyi alwala ne da shafar kai da kunnuwa duk da ruwa ɗaya shi ne ke son karin bayani
mazhabar jumhur gaba ɗaya shi ne sabunta ruwa lokacin da za a shafi kunne wato ruwan da za a taba a shafi kai daban ruwan da za a shafi kunne daban wannan shi ne mazhabar jumhur kamar da ya faɗa tambayar ba Hanabila ba ne ƙauli ne daga cikin ƙaulin Hanabila shi rashin sabunta ruwan amma ba wai su ma suna tare da jumhur Shafi'iyya Hanafiya su ne suke cewa ruwan da ka shafi kanka da shi za ka shafi kunnuwanka da shi kuma wannan shi yafi kusa da sunna din wannan cewa ruwan da za a shafi kai da shi ruwan da ka tabo ka shafa kai da shi za ka shafi kunne da shi saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-uznani minar ras wato kunnuwa tare da kai suke ba nan ba wai fatar ba wai magana yake kan sifanta halittar mutum ba Annabi zai tsaya wannan kowa ya san kunnuwa a cikin kai yake so yana faɗa cewa hukuncin kai shi ne hukuncin kunni ma'ana a yadda a jikin kai gaba ɗaya akwai inda ake shafa akwai inda ake wankewa fuska wanke ta ake kai shafa shi ake kunne tare da mai yake tare da kai yake shi ma shafa shi ake ko ko wanke shi ake tare da fuska sai akwai hadisi yace al-uzlalu minar ras wato hukuncin kai shi ne hukuncin kunne saboda ka in ka shafi kanka wasu malamai suka ce in ka shafi kanka ko ka shafi kunne ba sallar alwalarka ta cika saboda al-uznani minar ras saura ka sai zama abin da zaka shafi kanda shi ruwan da zaka shafi kanda shi shine zaka shafi kunni dan abu guda ne tafiyar su daya ce tafiyar su daya ce da kunni da kai a hadisin da yake cewa hadisi Abdullah bin Zaid riwaya da tazo a cikin sunan Bayhaqi fa akhadha li uznayhi ma'an ghayra al-ma'i alladhi masaha bihi ra'sahu wa ghayra ma'i ra'sihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala sai ya ibo wani ruwa ya shafi kunnuwansa wanda ba da shi ya shafi kansa ba wannan hadisi shar ne hadisin da yazo cikin sahih muslim shine hadisi sahihi fa akhadha li ra'sihi ma'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma iban wani ruwa ne ya shafi kansa ya shafi kansa ba wai ya shafi kansa ya ibo wani ruwa ya shafi kunnansa daban ba to wannan ibnu hajar a cikin bulugul marab yake cewa wannan shine mahfuz shine wajhin da ya inganta a cikin ruwayar hadisin cewa ya ibo wa kansa wani ruwa daban ya shafi kunnansa da shi wannan hadisi ne wanda bai inganta ba a gurin malaman hadisi wanda kuma shine yawancin dogaran wanda suke cewa za a sabunta wa kunne abin nan duk yawanci a hadisan da suka zo na sifa alwara annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihai babu ma shafar kunne ba da ciki wanda yake nuna maka cewa tare da hukuncin sa suke tare da kai yake gaba daya sannan wannan hadisin al-uznali min ar-ras tunda wani yake tambaye sayyidina Abdullahi dan Umar cewa ya manta bai shafi kunnuwansa ba sai ibnu Umar sai yake ce masa al-uznali min ar-ras ai kai da kunnuwa suna tare da kai ba tunda kai shafar kai shikenan ya isar maka ba da sai kai shafar kunnuwa ba to wannan dai shine yafi inganci ta fuskar ruwaya ta fuskar kuma ra'ayin jumhur tabbas wadancan jumhur sun fadar cewa a sabunta ma kowanne ruwansa daban
to ne ke cewa hadisin da yayi magana lafiyar rawatib mutum zai iya rama su ne idan suka wuce bai samu damar yin su ba a rana ko kuma da dare
akwai hadisai da suka zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama wasu daga cikin sallolin rawatib rawatib su ne salloli guda goma sha rakoi guda goma sha biyu da ake yi tare da sallolin farilla raka hudu kafin azhar raka biyu bayan azhar sai raka biyu bayan magriba sai raka biyu bayan isha'i sai kuma raka biyu kafin sallar asuba raka ta fajr kenan wannan su ne rakoi goma sha biyu to akwai hadisi da suka zo daga Ummu Salama da hadisin Aisha da hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda suke nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasu salloli da suke na rawatib kamar a hadisin Ummu Salama cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bar sallar ratiba wato ta bayan azhar saboda wasu mutane sun shagaltar da shi ya sallace su bayan la'asar sannan akwai hadisin Aisha da take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya manta sarkawoyi hudu na kafin azhar ya sallace su bayan azhar kaga rawuwa ce haka na hadisa Abu Sa'id al-Khudri yana cikin sunan Abi Dawud wadancan hadisan biyu da suna cikin sunan Tirmidhi hadisan da yake Abu Sa'id al-Khudri yana cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi ko Jami'u Tirmidhi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya manta sallar raka'a biyu kafin al-fajr ya sallace su idan rana ta hudu kaga su ba suna cikin rawatib Nabi ce ya sallace su idan rana ta hudu wanda yake nuna cewa ana rama wasu daga cikin sallolin rawatib idan aka manta da su
to sai wannan shi kuma yake cewa malam mutum ne ya je sallar juma'a sai ya samu a gidar amma ya samu masubuki zai rama raka ɗaya da bai samu ba shi idan ya bi wannan masubukin ya zai yi shi
a duk mutumin da bai samu ruku'un raka'ar ƙarshe a sallar juma'a ba to bai riski juma'a ba sai ya sallar azhar saboda haka in ya zo ya samu wani masubuki ya samu raka'a ɗaya a sallar juma'a ya tashi zai ciko raka'a ɗaya to shi in ya bi shi suka yi raka'a ɗaya sai ya tashi ya ciko raka'a uku ya raka'a ɗaya ya zauna ya tahiyya ya tashi ya kai raka'a biyu kamar dai sallar azhar ya zauna ya tahiyya ba zai ce ya riski raka'a biyu raka'a ɗaya tare da masubuki ya riski juma'a tare da liman in ka riski ruku'un karshe tare da liman ka riski juma'a tashi zaka ka ci kura ka dai shikenan kai sallama amma in ka zo ka riski liman yayi ruku'u na karshe ya dago ka bi shi a haka to in ka tashi azhar zaka koda liman ne ka samu wallantana ka samu sahuki wannan liman ya riga ga musallarsa ana azhar zaka
to ne kace mallan yaron da aka haifa ba ta hanyar aure ba idan shi uban yaron ya yadda ya karbe shi shin zai iya cin gadon sa
a gurin jumhurin malamai abinda suke cewa mafi yawan malamai cewa yaron da ba a haife shi ta hanyar aure ba ba zai ci gadon mahaifinsa ba zai ci gadon mahaifiyarsa ita wacce ta haife shi zai ci gadon ta ba zai ci gadon mahaifinsa ba wanda shi ne maganar jumhur ne maganar jumhur amma wasu daga cikin malamai suna ganin cewa in har ya amince ɗansa ne to zai ci gadonsa tunda abin da yake sa a ci gado shi ne haihuwa ya haife shi kuma shi ya haife shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yusikum Allahu fi auladikum auladikum sun da kuka haifa ba tare da an sa ƙairin cewa kun haife su ta hanyar aure ba ko kuma kun haife su ta wata hanya daban duk wanda kai sanadiyar zuwansa duniya kai ne mahaifinsa ba a yin wanda ba a yi mahaifi in ba waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa ya halicce su ta irin wannan hanya ba kamar annabi Isa alayhi salam ko annabi Adam ko Hawwa cewa ita an halicce ta daga dalilin rajul daga abin nan namiji kuma annabi Adam shi ne ba da uba annabi Isa ba da uba amma sauran mutane duka suna da uwa da uba to kaga a ce ga wani nan shi bai da uba kwata-kwata sai dai a ce ba a san ubansa ba to kuma duk da aka san uban nasa yayin da ubansa ne shi kira ubansa ne shi ya haife shi ne shi ya haife shi yana cikin aulad dinsa bana ya'yan da ya haifa Allah ya kuma ce ya muku wasiya ta gado ga waɗanda kuka haifa su ne al-aulad da kuka haifa da maza ko mata da sun shiga ƙarƙashin kalmar al-aulad saboda haka suka ce ba abin da zai hana shi ci gadansa kuma ya hujja da wasu hadisai kamar hadisin Juraij lokacin da aka tuhume shi cewa shi ya yi wa wata mata ciki ta haihu aka tambayi jaririn ya ce babana shi ne makiyayin nan babana shi ne makiyayin nan zanayi da ita kuma amma da haka yana ji babansa ne a lokacin Sayyidina Umar akwai yaran da aka haifa a jahiliya ta hanyar da ba ta aure ba lokacin Sayyidina Umar duk ya ce a tattaro su duk wanda ya yarda cewa shi ya haifuwa da to a danganta shi zuwa gare shi kira shi da sunansa shi ne babansa duk ya yi istilhaq ɗin waɗannan zuwa ga iyayensu a lokacin ne Ziyad ibn Sumayya ɗan wata mata da ake cewa Sumayya aka danganta shi zuwa ga Abu Sufyan da cewa Abu Sufyan shi ne babansa amma kafin nan ba a danganta shi zuwa ga Abu Sufyan ba ana kira shi Ziyad ibn Sumayya wato zuwa ga uwarsa daga baya Abu Sufyan ne ya ji cewa ɗansa ne kina ake kiransa Ziyad ibn Abi Sufyan to da ire-iren su Sayyidina Umar ya ce da a tattaro waɗannan da ake cewa ba su da iyaye duk wanda ya san shi ne sanadiyar haihuwar ko mutum ya zo ya danganta shi zuwa ga iyayensa wannan dai da ire-iren waɗannan hujjoji shi ne da yawa daga cikin wasu daga cikin malamai su Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim da sauran wasu da suka zo daga baya suke ganin cewa hukuncin a hana wanda aka haifa ta hanyar da ba ta shari'a ba a hana shi gadon mahaifinsa tare da cewa mahaifinsa ya karɓe shi a matsayin ɗansa wannan shi an zalunce shi tunda shi ba shi ya yi laifin ba me ya yi laifinsa shi idan ya fito ta hanyar mutum ba shi yake zaɓin ta yadda zai zo duniya ba ta ina zai zo duniya su waye iyayensa mutum duk bai da wannan zaɓin da sauran abinda ba shi ya yi ba ko bai da zaɓi a kansa ya kamata a hukunta shi ba mahaifinsa ya tara dukiya ya mutu ya bar dukiya sai dai a ba ma wasu shi a hana shi yana ji yana gani a haramta masa a ce saboda mahaifinsa ta hanyar za a karfe shi suke ganin wannan baya daga cikin adalci da ya kamata a lura da shi
sai mai tambaya na gaba yake cewa mallam tambayarsa ita ce ya halatta mutum ya yi tasbihi ko kuma zikirin safiya yana daga kwance
ya halatta mutum ya yi zikiri yana tsaye ko yana zaune ko yana kwance da zai ya zikiruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim da ci waɗanda suke ambatan Allah a tsaye ko a zaune ko a shingide a kwance. Saboda ya halatta ya ambaci Allah ko wani yanayi yake. Aisha take cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ala kulli ahyanihi, annabi yana ambatan Allah ko wani yanayinsa, ko wani yanayinsa, yana yin tsayewa, zama, kwanciya, yana ambatan Allah. Saboda ba laifi.
To sai wannan yake cewa mallan shin akwai wani haƙi na ciyarwa akan miji ga iyayen matarsa? Yace da matarsa takan ɗibi abinci ta aika musu ba tare da izinin sa ba.
Wajibi wani mutum ya ciyar da iyayen matarsa. Iyayen matarsa kamar sauran ƴan uwa ne da ake da mutunci, ake da zumunci da su. Aka taimaka musu yana da kyau. Yana da kyau a taimaka wa duk wanda ake kusa, suna daga cikin aqrabuna waɗanda suke kusa da mutum ya taimake su. Amma ba wajibi bane ya ciyar da su, ya ɗau nauyinsu har da za a ce in bai yi ba a iba daga cikin dukiyarsa a yi, ko da bai ga dama ba, wannan ba haka ba ne. Saboda haka idan matarsa za ta ɗauki wani abu daga cikin dukiyarsa, abincin gidansa ta ba wa iyayenta, to ta sanar da shi cewa tana so za ta yi wa iyayenta kyauta da kaza, ko za ta taimaka wa iyayenta da kaza cikin kayan abincinsa in ya yarda shi kenan. Amma bai yadda ba, baya halatta ta ɗauka ta ba su, ta ba su ta ɗauki abin da ba haƙƙinta ba, kuma Allah zai tabbe ta akan wannan.
Tunan yake cewa mallam shin zai iya yin azumi sannan ya ce yana tawassuli da wannan azumin akan Allah ya yi masa wasu matsaloli nasa?
Duka ayyukan alkhairi, duk ayyuka masu kyau, al'amalus saliha, ana tawassuli da su, ana neman kamun kafa da su. Malamai suna cewa ana neman kamun kafa, in ma dai ka kama kafa da sunayen Allah mafiya kyau, da Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah yana da sunaye mafiya kyau ku roke shi da su, ya ce ya ghaffaru firli, ya rahimu rahmi, ya wahabu habli, kira sunan Allah ka roki Allah buƙatar ka ta dace da wannan sunan nashi, ya razzaqu rzuqni, ya ghafuru firli, ya mai gafara ka gafarta min, ya mai azarta ka azarta ni. Wannan tawassuli ne da sunayen Allah, yana tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa. Allahumma rabba jibra'il wa mika'il wa israfil fatir as-samawat alim al-ghaib wa shahadat anta tahkum bayna ibadika fima kuntum fima kanu fihi yakhtalifun ihdini li makhtulihi fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tashaa ila siratin mustaqim. Wannan tawassuli ne annabi yake yi da rububiyar Allah ga Jibril da Mika'il da Israfil, da iliminsa na gaibi da ƙirƙirar sama da ya yi. Allah yana tawassuli da su akan abin da yake roƙon Allah ya masa na shirya. Saboda haka ana roƙon Allah da sunayensa da sifofinsa, sannan ana roƙon Allah da aiki na ƙwarai. Tun aiki na ƙwarai ya roƙi Allah, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana. Suka ce ya Allah mun ji mai kira, munadiyan yunadi lil iman, mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani cewa ku yi imani, to mun yi imani, ya Ubangiji muka gafarta mana zunubanmu. Kaga sai suka yi tawassuli da imaninsu. Imaninsu yana daga cikin al'amalus saliha, kyawawan ayyukansu. Saboda suka yi tawassuli da imanin suka nemi gafarar Allah. A hadisin mutane uku da suka shiga kogo, kogo ya rufe da su, suka ce babu abin da zai tsayar da ku daga cikin wannan matsala da kuka fada sai dai kowa daga cikin mai tawassuli da kyawawan aikinsa. To haka kowa ya faɗi irin abin da ya mai kyau a rayuwarsa, da ya kyautata wa iyayensa, da ya yi biyayya da yake wa iyayensa ta haƙiƙa ta sosai, da zai sadaukar da wasu abubuwa na shi saboda iyayensa, ya yi tawassuli da wannan. Haka nan shi kuma ɗaya ya tawassuli da mutanen da suka yi aiki a gurinsa, suka tafi daga baya ɗaya daga cikinsu ya tafi karɓi dukiyarsa ba, aka ɗau shekaru dukiyar nan ta yi yawa, yana dawowa ya ce na yi aiki a gaban ka karɓi dukiya ta, bai nuna masa garken dabbobi da shanu da raƙuma, ya ce duk gasu na dukiyar ka ce ta haifar da wannan, ka ɗauka ka tafi. Insha Allah in dai na yi wannan saboda kai, Allah ka yi mana. Ɗaya kuma ya yi tawassuli da barin aikata haram da ya yi, da wata irin abubuwansa da yake matukar so da kauna, har ta kai wani lokaci bukatarsa ta kawo ta wajensa, ya ce ba zai biya mata bukatarsa ba sai ya yi amfani da ita. ta ba shi dama saboda wannan matsananciyar bukatar da take ciki sai da ya kwabe ya zauna gabanta sai kuma ta ce da shi kada ya sake ya sanya hatimin da ba nashi ba zoben da ba nashi ba ya ji tsoron Allah ya fasa ce Allah indai na bar wannan abu dan kai Allah kai mana kaza duka Allah karba addu'insu kuma wannan dutse da ya rufe bakin kogo ya gau daga bakin kogo suka fita wannan duk yana nuna cewa ana tawassuli da kyawawan ayyuka sannan ana tawassuli da addu'ar mutanen kirki wanda sabbi suke zuwa su nemi tawassuli da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi babu laifi kai azumi kai tawassuli da abin da kai kuma dama mai azumi lokacin da ya zo buɗe baki yana da addu'a da Allah yake karɓa wannan lokacin
sai ne ke tamalan tambayar sa ita ce menene hukuncin wanda rashin lafiya ta sa ya sha azumi amma kuma bayan ya warke da gangan yake ya rama wannan azumin akan lokaci sama da shekaru biyu kenan yanzu to idan ya rama menene matsayin wannan azumin nasa
shikenan yayi ya rama shikenan amma cewa kai in ya sha saboda rashin lafiya ya rama a wasu kwanakin da kai ya rebe su aka ce rana kaza ba ba dai yayi ya rama kada ya yi sakaci har mutuwa ta zo ta riske shi ko wata rashin lafiya ta dauka masa to amma tunda har Allah ya nufa ya rama shikenan sai ya zanto nan gaba kai ya sakaci irin wannan dan rayuwarsa ba a hannunsa take ba lafiyarsa ba a hannunsa take ba
to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa malami ne hukuncin zuwa wajen psychologist saboda neman magani da ya shafi kwakwalwa kamar irin su depression da kuma ciwo na matsananciyar damuwa da kuma matsanancin tsoro
babu komai psychology ilimi ne kamar sauran ilimuka abinda ya shafi ɗabi'ar ɗan adam da irin abubuwan da ɗan adam yake ji na damuwa ko na farin ciki ko na abin nan wani suka zai ya shafi dai wato nafsiyarsa wannan wani abu ne wanda sananne ne kuma ilimi ne wanda ana iya karantarsa a gane abubuwa da suke iya sa mutum cikin damuwa kuma wanda ya shiga cikin damuwa wasu abubuwa ne ya kamata shawarwari a babbashi mutum musulmi ne ya hada da ilimin kuma ya hada da sanin addini ka'idoji na musulunci zai iya sanin abubuwa da zai gaya wa mutum wanda suka da alaka da wato tsarkakar ruhinsa da tsabtace zuciyarsa ya masa karatun Qur'ani tasbih zama cikin masallaci zama cikin mutanen kirki abubuwa irin wannan wanda za su taimaka wa mabukata musamman marayu da sauransu da za su taimaka zuciyarsa ta yi sanyi ta yi laushi abubuwan da yake ji na damuwa su kawo yamma kwai ya zanto bai san addini ba irin zai iya ta gaya masa wasu abubuwa da suka saba addini a cikin gargajin music shi karka saba an za ka kwanta kai kaga wannan duk arna zai iya gaya masa irin wannan karka zuwa club kana zama da mutane cikin kulum kana gare-gare da sauransu ba zai iya gaya masa wannan zaune shi a tunaninsa wanda da zai iya kawo masa ya yi masa damuwa domin amma musulunci wanda ƙara masa damuwa zai sau haka mutum ko ya karanci ilimin ya zauna kuma ya san addini ta yadda kuma zai haɗa shawarwarin da zai ba mutum da abubuwa da ya sani yana so su na shari'a da za su taimaka wajen ya yi mana mutum damuwa
to sai wani mai saƙon take cewa malam menene hukuncin ma'aikaci wanda shekarun ritayarsa suka yi amma sai ya rage shekarun sana'a domin ya samu damar ci gaba da wannan aikin to menene matsayin wannan albashin da yake karba a waɗannan shekarun da ya kara
haramun yake karba ya cancanci ya ritaya amma ya yi rashin gaskiya in ba irin ma ƙasashen ba ina za a samu wannan yayin da za ka shiga aiki an san shekarun da ka shiga aikin nan da su ba ka fito ka ce ka rage shekarunka a yadda ya san cewa wani abu ne za ka yi don maslahatka to a wasu ƙasashen duk wannan ba ta taso ba irin ƙasashen mu ne da rashin gaskiya ta yi yawa kuma kowane irin rashin gaskiya za a iya yin ta amma yanzu ƙasashen da aka ci gaba ke tafiyar da abubuwa akan gaskiya har ma wannan tambayar ba a taso ba a ce mutum ya yi aiki kuma ya zo ya kamata ya ritaya kuma ya rikici kansa kuma a yadda an ba a ƙasar mu ba ma tambayar wannan ba za ka ji ta ba to saboda ƙasa ce da har yanzu abubuwa sun ƙi daidaita rashin gaskiya cin hanci da rashawa sun riga sun yi wa ƙasar wato wata shaƙa wadda duk wani abu da za a zo da shi ba zai tafi daidai ba Tolaka in yawan na haramun yake ci dukiyar da yake karba ta al'umma ce lalace ci gaban karban ta.
Wani ke chamala tambayar sa ita ce makaranta ce a kofar gidansa kuma malamin yakan baiwa shi ɗiyar sa ajiyar kuɗin wata. Turan nan yace abincin sa sai ya kare su ba su da abin da za su ci. Sai aka sai karbi wani abu daga cikin kuɗin da ake bayar ta sa ajiya ya saro su kaya je siyar yi amfani da wannan ribar suka samu suka sai abinci. Shine ke tambayar malam wannan ribar da suka samu din sun ci halal ko kuwa idan Allah ya hore masa sai ya maiwa da mai ainihin kuɗin wannan ribar.
Zai gaya wa mai kuɗin cewa ga abin da suka yi na farko dai ba daidai suka yi ba tunda aka baka ajiya baka tasarrufi da ita ba tare da ka sanar da mai ita ba. Kana iya sanar da mai ita kace to zan ranta shikenan ta zama rance abin da duk kai da ita ta kace kuma ribar da ka samu ta kace. Abdullahi ibn Zubair ibn al-Awwam ya kasance mutane suna ka masa ajiya duk wanda ya ka masa ajiya sai ce a zan karba rance kai da yi to shikenan sai karba rance shi kansa an taimake shi domin ita rance rance da ba ajiya da ba. Ita ajiya in wani abu ya salwanta daga cikin dukiyar ko duka ma ta salwanta saboda wani dalili da ba mutum ne ya sakaci ya jawo shi ba to ba a dawo da ita ba a biya. Wannan malamin islamiyyar da ce ya ba ku ajiya barayi suka shigo gida suka sace ta ko kuma aka yi gobara to ba za ku biya ba. Amma shi bashi inda aka ce abu ya zama bashi to kowa mai wuce ya samu mutum da ya karɓi bashin nan inda ba mai kuɗi ne ya yafe masa ba yana nan kansa sai ya biya shi. To kaga shi taimakon sa aka yi idan aka ce an karɓa bashi shi yasa Zubair ibn Awwam da yake dan kasuwa ne sai a amare ajiya ba bashi. To kaga anan in ya juya ko me ya samu na riba nashi ne. Amma haka kawai in ka dauka ajiya ka juya ta to tana ta me ajiya ce in kana so sai dai ka gaya masa cewa to nayi karambani nayi abinda ba da izinin ka ba ka yafe ni amma abinda ne an samu ribar kaza. In ya gara ba ce na ban maka shi kenan in ya ce mu raba biyu in ya ce mu raba uku ka bani kashi biyu ka dau daya in ya ce ba ni kaya na ma duka yana da wannan haƙƙin yana da wannan haƙƙin. Wasu daga cikin malamai suna cewa za ka dauki ladan wanda ya sha wahala gurgurdan abin da ake bawa irin wannan. Wasu daga cikin malamai suka ce in suka sai ka gaya masa sai a baka ujratul misli a aiki da kai na juya wannan kuɗin da ya kamata a baka kaza a ciki shikenan sai a dauka a baka sauran a karba. Amma ba ya halatta asali mutum ya sarrafa dukiyar wani ba tare da ya sanar da shi ba ba tare da neman izinin sa.
Tumar Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan mako. Sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Jama'ar da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sa'ad Umar Jalimi OON babban malami a sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shirin. Ana sai da sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.